أحاطت بنا الأعداء واحتوشتنا الأهواء، فنسألك متوسلين إليك بنور وجهك الكريم أن تخلصنا من نكال وبال الجفوة وإهواء نزوات الشهوة، مؤهلين لدخول الحضرة وخليطين باللطف والنظرة، وتسبح أرواحنا في رياض القدس وتتنعم في ظلال حظائر القدس. كشف عنها الغطاء وأزيح عنها الستار، ورفع عنها الحجاب وأزيل عنها الغفار، متحفة بكل وارد محقق، ومؤيدة بكل إلهام موفق، ومكرمة بكل كشف بشاهد الشرع مصدق. إلهي، سبق علمك بالمعلومات وجودها، وأحاطت دارك بالكائنات فلم تتعد حدودها، ظهرت حتى غار عليك العارفون، وبطنت حتى تحير فيك المحققون. تعاليت عن لوث الإدراك كما تنزهت عن رجس الإشراك، وقلوبنا إليك سائرة، وأرواحنا في جمالك حائرة. صاحبتنا بلطفك قبل الظهور إلى عالم الشهود، وقومتنا بروح اسمك الودود في مراتب الوجود. لك الحمد عدد ما كان وما يكون، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. يا حق يا مصدر كل حق، يا نور يا منتهى كل نور، نسألك نورا من عندك تذهب به عنا الظلمات المانعة من الدخول وعقبات الحجب القاطعة من الوصول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فارا ودبو دياغ الله سبحانه وتعالى دا صلاتي يا منظر رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muna ƙara godiya ga hukumar wannan masallaci tun daga mai martaba sarki musulmi da mai martaba Yesu Nufe shugaban babban majalisar gudanarwar masallacin da shugaban gudanarwa na wannan masallaci mai girma matawallan Jega Alhaji Ibrahim Abubakar Jega da babban malaminmu shugaban wannan masallaci alimanci Sheikh Muhammad Musa ko Musa Muhammad da duk sauran waɗanda suke taimaka musu cikin gudanar da lamarin masallacin da suka ba mu daman suka basata suka shiryar suka bada daman faruwan wannan abin da muka fara yanzu a yau na karatun sunnan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. An zabi littafin da za a karanta tare da shiryarwar shi shugaban gudanarwa babban shugaban wannan masallaci matawallan Jega, a mun zabi tanwira ta muwaffa al-Imam Malik da sahih al-Bukhari a cikin fannin hadisi, kuma ba a guri ne yake bukatar mai bayanin da ya sa aka zabi muwaffa Malik da sahih al-Bukhari su zama ne shugaban da za a karanta ba, kuma muna fatan wannan ta zama makaranta da mu kanmu ba wani wanda ya za a ce ni ma ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar ne. Muna fata a wannan makarantar mu yi zurfafa karatu, kuma karatu a manhajin magabata. Magabata suna karatu ne tare da aiki, wato ba su san wani abu sunan shi karatu kaɗai ba, aikata abin da ake karanta ba. Shi ya sa aka ce sayyidina Umar radiyallahu anhu ya haddace suratul baqara ne a shekara ta, shekaran shi tara yana haddace suratul baqara. Abin da ya sa shi ne ana haddace tare da aikata abin da ake haddace. Dan sa sayyidina Abdullah Umar radiyallahu anhu ma ya haddace Qur'ani ne a shekara 10, shi ma dai sabon saboda wannan dalilin. To Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko wannan wuri ya zama jami'a da za ta fitar da ƙwararra a cikin ilimin ilimuma na addini mabambantan fannoni masu zurfi, wanda yanzu haka ne ya koyar da yawa daga cikinsu. Zai wuya ka je ka samu inda sai da yake ku a garuruwa, za ka je ka samu inda aka zauna ana karantar da fanni irin surar fiqh misali, musamman an zuba fa lokacin da aka sannan muna da malaman da za a nuna su a duniya gaba ɗaya a cikin wannan fanni. Shehu Abdullahi Ibn ya yi littafin da duk inda ka taga su a duniya sun kai an nuna su a ce cikin manyan littafin wannan fannona. To amma in da yawa a yi jarce ma waɗannan fanni, kuma daga cikin hikimar zaɓaɓɓen kawai Imam Malik, mun sani cewa Imam Malik Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mazhabansa albarka. Kuma wannan littafin da muke gani mu a kawai Imam Malik bayan ƙasa yanzu babu wani littafi wanda aka wallafa a cikin addinin musulunci wanda muke da shi yanzu wanda ya shiga ne ba wato in kace sai kace shi ne littafi wanda ya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ta alifi a wannan hadisi an fara shi tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rayuwar cikin al'umma wasu suka fara rubuta wani abu ko kamar yadda muka sani a shahid sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma dai a shahid kamar yadda muka sani sai na Abu Hurairah ya faɗa a cikin hadisi inda ya ce duk sahabban manzon Allah ba wanda ya kai shi yawan hadisai sai sai na Abdullah ibn Amr ibn al-As ya ce abin da yasa sai na Abdullah ibn Amr ibn al-As na ne ke kai shi yawan hadisai saboda shi sai na Abdullah ibn Amr ibn al-As yana rubutawa shi ubayin ta shi ne ake cewa mai rubuta yake kira da sahifatu sahiha Allah ta zama manzon Allah ya rubuta kamar yadda muka sani har yanzu sayyidina Ali radiyallahu anhu wa karrama Allah wajhahu wa tarana zuwa kan shi ake ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wani abu sabani sauran sahabbai ke ce wallahi ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mu shi sai dai ba dukkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kan ba bawa daga cikin littafin shi ko daga cikin sunnar manzon Allah ya ce sai kuma abin da ke cikin wannan sahifa haka tambaye shi wato wani ɗan sahifa da ya rubuta ba a cikin hadisi ka wannan yana da an fara muhawara da rubuta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma farkon muhawara da aka tara hadisi a wuri ɗaya a matsayin tara da tara hadisi ko tara hadisi afwan to ya faru ne daga malami Imam Malik kai tsaye malik ko da malami Imam Malik ne Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shahararren malamin hadisi wanda Imam Sayyuti yake fadi a cikin littafin shi Alfiyatul Hadisi wanda ita ma insha Allah a cikin littafin da zamu karanta awwalul jami'il hadisi wal athar ibn Shihab Amir Amir Allahumma farkon wanda ya fara tara ke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ibn Shihab az-Zuhri wanda kuma yayi masa umarni haka shine Umar ibn Abdul Aziz to kaga wato bayan shi an ci gaba da muhawala da Imam Muhammad bin Ishaq wanda shi ma malami Imam Malik ne shahararren malami tarihi kuma shi malami tarihi ne malami hadisi ba so a takaice dai babu shakka Imam Malik akwai wanda suke zamani da shi cikin tarihi kamar Abdul Razzaq wanda mawallafin musannaf musannafu Abdul Razzaq yana cikin littafin da aka rubuta a zamani ne da zamanin da aka rubuta Muhammad bin Imam Malik to amma dai malami sun ijma'i akan cewa ba a gani Imam Malik tarihi irin wanda jami'in kuma saboda albarkar shi kadai ya isa bugana albarkar da ya sa har yanzu ya iso gare ni da yawa a zamanin sa ɗan da yawa bayan zamanin sa amma wanda kaga sun ci gaba da dawo ne har suka iso zamanin da kuke ciki to yana nuna yawan albarkar su ne da kuma karɓuwar aiki a tsakanin al'ummar su babu bukatar tsawaita bayani akan wane ne Imam Malik Ibn Anas Imam Malik Ibn Anas ya wuce cikin waɗanda za a ce ana bukatar sanin tarihin rayuwarsu wato tarihin su kamar rana ne a sama a shahararren malami ana cewa shi ma udare hijira wanda ya akwai hadisi ko da yake bai inganta ba amma tun da ba matsala ne na ibada ba to ba ne ya istina sai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yushiku nasu an yaqulu an ba'da al-ibil fala yajibu al-alima ahdam min ahli al-madina wato mutane sun kusa su fara hawara umma suna yawo suna zagaya wa suna neman malami ko mu za su sami malami da yake malamin Madina wato malamin garin Madina ilmi ba malamai sun ijma'i akan wanda ake nufi da wannan halin Madina shine Imam Malik ibn Anas wanda aka yi shi hijira tana shekara 93 a mafi shaharar sarakuna a shi ba tabi'i bane wato bai ga sahabbai ba amma sabokinsa a shekaru sun ga sahabbai ma'ana babu sauran sahabi a garin Madina ne kuma wanda kuka sani shi ne bar garin Madina ba to kasancewa ba sauran sahabbai a garin Madina shi yasa sai bai samu ya ga sahabbai ba amma yana raye akwai sahabban da suna raye saboda sahabi na karshe wanda ya rasu an ga kuma kufai ya rasu ne hijira na da shekara 100 da kamar 5 ko da 6 kaga wato Imam Malik yana da shekara 13 kenan saboda haka inda ga nan da yake ne yake shi ma da son kanta shi a kullum hali Imam Malik ya rayu rayuwa mai albarka ya rayu cikin neman ilimi tun yana yaro karen mahaifiyarsa tana da muhimmanci neman ilimi saboda haka yanzu yake karatu sai ce masa ramani ta zama masa babbar riga ta biyu sai masa turare ta ba da sadakar da take ma Malik
to a haka yake zuwa yana karatu yana shekara 16 ya aikata wani abu na ban mamaki wata kana cikin karatu malamin sa wanda yake ce marabi atul ra'i malamin mamaki ko da yake mafi yawan malaman sun dawo sun dauki karatu a wurin sa ibn shahadin kan shi kuma ambata ce mun farko wanda ya fara fara hadisi shi kan shi ya dauki karatu ne imam mamaki a kan shi imam mamaki shekara 55 kaso su ya rasu ta imam mamaki shekara 55 amma duk da haka yayi karatu a wurin imam mamaki Sha'ib ibn Umar dan ibn Subayr shi ma malamin Imam Malik ne shi ma ya dauki karatu wurin Imam Malik shi ne ya zo da idan wannan shahararren malamin da ni ana ke fara da Imam Rahman shi ma ya dauki karatu wurin Imam Malik da yawa da su ba tsakanin shi Imam Malik shi ma da su shekara 40 da Imam Malik ya rasu da shekara 177 ko 178 sabani tsakanin malamin tarihi a ya shahara da tawafu da ilimi kuma shi ne shaharar can nan wanda yake nuni da tsananin wato girman ilimi da kuma kaiwa mu Qur'ani cikin ilimi wato cewa idan an tambaye ka abin da wani sani ba ka ce ba ka sani ba wata rana an zo gari ya gani tun da ka san masa lokacin duk duniya ba ma da yake ba sa muna fatan wannan ya zama mutsala daga cikin mutsala ga kan zamani na wannan magana ta a tun da ka san masa ka so da masaloli guda da yi tambayoyi cikin tambayoyi da rin nan ya yi abin da kuma zai wasu kace goma ka ne ya amsa wasu kace biyar ka ne ya amsa sauran jini yana ban sani ba ban sani ba ban sani ba ban sani ba duk duniya ba ma da ke kamar sa a wannan zamani aka ce ba to yanzu imam mu je gari ya gari daga musa ya zama koma mu ce wa jama'a me ne ya ce ku koma mu ce musu malik ibn anas ya ce bai sani ba ba da kasa bane mutum ya ce bai sani ba a ƙara ma girmama kadarin sa ne a wurin malamin gaskiya dan ba wanda ya san komai sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafin kuma kawai Imam Malik ba za mu tsaya bayani ba littafin hadisi ne wanda yake ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi manzon sahabbai ya kunshi manzon tabi'ai kuma shi Imam Malik ya tsara shi akan wannan tsarin tsara dukkan abin da yake wato tare da tantiyin su gina su akan tsari na cikin wato mas'alola da suka shafi ibada da mu'amala wato da suka shafi abubuwan da yake kira a ya kunshi hadisi 1720 ko da yake a cikin su musnadai wanda aka jingina su zuwa ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ci sauran wato maganganun tabi'ai da maganganun sahabbai da kuma banna ta su shi zamani shi yau ba a sashen lokaci amma in an ci gaba da karatu za mu yi bayani ne Imam Malik ne ne da banna ta su wato ya ga su a jiji sai ce balagan 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 to wannan banna ta su ba ya kawo tunani kawai da yake balagani an da nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza balagani to wannan ba za ka tana shi kansu malamai sun tsaya sun yi aiki mai zurfi ake su fitar da su an gano cewa duk hadisi da ke cikin muwaffa malik ya dinganta to har ba za ka tana shi ba har ba za ka tana wanda bai fadi sunan shi a ciki ba to an samu wasu yin ma'adin barri shahararren malamin da ya karrasa rayuwar shi cikin yin tama wannan littafin na muwaffa malik malik ya wanda ba ta shahararre da ke ce an tambiyi wanda yake wurin mujallali 10 ko 10 ya danganta da bawa ya kuma da wanda ta da ke ce an istinta shi ma wurin mujallali 10 duka dai akan muwallahu mani mani to duka ballaka da nan balagani balagani da Imam Malik ya kawo ba wanda bai jingina shi da manzon Allah da isnadi da tantance ba wata ya fito mashi da isnadi shi ya sa shi sai ali sai kwara hudu su ma wadannan hadisi sai kwara hudu su malamai suka zo daga baya su alhabi su muhajir su ma suka fitar musu da asani din su inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bar abin da yake cikin wannan Imam Malik kamar yanda alhabi su muhajir yake faɗi ya ce idan mutum ya ce duk abin da ke cikin muwaffa ingantacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke rantsuwa da sake akan wannan cewa ba wani abu cikin muwaffa ba ake son ingantacce ba to rantsuwar shi tabbatacciya ce wato saboda ba ta abin da yake ciki gaba daya ba abin da ba ingantacce ba a fadin al-hafiz ibn rajab da wasu daga cikin ayyukan da dama da suke yi akwai abu da yawa da za a faɗi kan Imam Malik da littafin sa kuma ga Imam Malik amma lokaci ba zai ba mu dama ba illa dai dalilin wannan littafin a mun sani Abu Ja'far al-Mansur wato khalifa ne biyu a cikin khalifofin Banu Abbas shi ne ne kuma malikin wannan wannan littafin. An ce lokacin da yake ne wallafa ya ce shi ka wallafa mana wannan littafin. Amma alif wato kitabun littafin jami'i tujannibu shadadi da bi Umar wa rukhasa bi Abbas wa shawaba bi Mas'ud wato ni ka wallafa littafin duk tsarantawa Abdullahi Umar da Musa sai na Abdullahi Umar yana da tsarantawa wani lokaci amfani yace to kai sanje su sannan duk ruha sai na Abdullahi Musa yana da Abdullahi Abbas radiyallahu anhu yana da tsananin saukakawa shi kuma yace su ma kan yi sanje su wannan tsananin saukakawa na Abdullahi Abbas sannan sai na Abdullahi Musa wajin shi ma radiyallahu anhu ibnu ummi abdi shi ma yana da shawab wato masmantarwa wanda shahadu shi ta ɗaya yake barke da su shi ta ɗaya ake da abarke su ba ce shi a bakin sauran bayan malamai ba sauran sahabbai ba ya ce su bayan wani mai shawab wanda ya saba ba ke an take ba a wanne maganganun sa wanda ya saba da maganganun da aka ce daga bakin ingantattun sahabi sai da sauransu ya ce to su ma dai ka nisance su a ta ka nisance duka waɗannan abubuwa to an ce bayan wannan malamai mahaifin da kansa ya ce ya ƙaddamar da littafin da malamai saba'in qaddamtu kitabi hadha ala saba'ina faqihan min fuqaha'i al-madinati kulluhum hadhu ya rabb wace ya ga tabbata littafin da fake haifa da in dukkan su sun dace shi sun yarda da shi aka ce wannan littafin littafi ne wanda ya tsara ingantattu kuma fi ingancin hadisi shi yasa a zamanin da aka rubuta hadisi ba wato muwatta malik har kan sai bukhari malamai sun tura aka ce ba wani littafi wanda ya kai muwatta malik ingancin a cikin littafin addinin musulunci a wannan shi ne kuma duk matsamani ka kunce shi malamai da yawa sun kuma wannan riwaya da ke hannu ita ne bayan ya kai ku ya yi zaifi amma akwai riwayoyi da dama ko yanzu wanda aka buga ake su a duniya ne su ma sai sun kai riwaya ta ce kuma wasu za ka sami karin da akwai a wannan babu wannan akwai a wannan haka amma dai wannan riwaya ta ya kai ku ya yi zaifi ita ce mafi shahara ya kamata a ce mun yi bayani a kan riwayoyin shi kai wannan riwaya amma lokaci ba zai yi tsafi ba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة وباب وقوت الصلاة ذكر يا إنجاز قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه a wannan hadisin yake cewa qala haddathani ya ibnu ya al-layli wa tashi ya ibnu ya al-layli man ya kunci wannan riwaya da Imam Malik yace ya baita an Malik Anas bin Imam Malik da Anas alibi Shihab ibn Shihab shi ne ibn Shihab bin Zuhri da kuma fani Muhammad bin Muslim wanda yake daya daga cikin malaman Imam Malik a wanda kuma muka ce shine ya fara tsara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tabi'i shi tabi'i أول جامع الحديث الحديث والآثر من شهاب عامر بن عمر عمر بن كعين أنه عمر بن عبد العزيز وأتوا مثلا لنا زوني آن كوفة عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز من جليل ياسا ياجين كتصلى لكم خارج وترانا wata malami suka ce wannan ya faru ne lokacin yana gwamna a Madina Umar ibn Abdul Aziz yayi gwamna a Madina kafin ya zama amirul mu'minina gaba daya fa dakhala alayhi Urwa ibn Zubayr sai Urwa ibn Zubayr Urwa ibn Zubayr yana daga cikin manyan malaman tabi'i ko yana daga cikin wanda suka rawai tsaka rawai cikin suka rawai cikin mafi yawan hadisi sassan da Aisha radiyallahu anha da shi kan yar wata kan sai na Abdullahi ibn Zubayr ne tsakanin su shekara 25 sai ya sa shi Abdullahi ibn Zubayr ta sahabi kamar yadda kuka sani sahabi dan sahabi jikan sahabi yubi ne kakan baban kakan ma sahabi wato shi kanshi sahabi baban sa sahabi kakan sa sahabi baban kakan ma sahabi ko da shi da saida asma'u bintu ali bakan ita sahabi ne sayyidina abubakar abu ita asma'u kar sayyidina abubakar ne sahabi shi sayyidina abubakar dan abu muhammad ta ne sahabi shine wanda aka ce hayyul hadal bayan wa jami'u sawal ko da cin da ya musulmi ta abu makka da saboda kaga silsilan gidansu sahabbai ko ne wannan ba wani gidan da ke irin wannan sai wannan gida shi kadai ne yake da wannan wasiya sahabi ne kuma ka kirga kakannin shi haka gidan su haka su sahabbai ba wani to shi ne kuma farkon wanda aka yi ba a madina shi ne karya kofin yahudawa za su yahudawa ko in jira manzo Allah sun ce musulmi shi ke nan wajen bayan su ya yake ba su kara haihuwa ba sai da sura asma'u ita ce ta fara haihuwa ne to Abu Bakr ne aka yi shi wannan sai na Abdullahi Zubair ya yar sai na Abu Bakr ibn Zubair to amma shi sai na Abu Bakr Zubair tabi'i ba sahabi ba ne amma ya bi ilimi da yawa na sanin Aisha radiyallahu anha kamar yadda muka ce to ala kulli halin da ya shiga ya sami sai na Abu Bakr Zubair tabi'i a wannan halin yace فدخل عليه موت المسلمين واخبره سيدي باشي لباري ان المغيره مغيره عن انس بن مغيره بن شعبه كما ان المسلمين اذا كنت صحابه من صلى الله عليه وسلم وما قمنا سيدنا عمر الكوفه اخر الصلاه يوما وهو الكوفه ياتيك تصلى وترانا لوكتي ينا الكوفه فدخل عليه ابو مسعود الانصاري سي ابو مسعود الانصاري ابو مسعود الانصاري شي ما كان صحابه من صلى الله عليه وسلم اي من سنه فقبه مؤمن الفجر ana ce shi badari ba dan ya an ci badar ba wato dan ya rasu a wurin da akai ba ya zauna a wurin kuma dan ya rasu a bakan da ma hada ya mutu ba sai ce menene haka ya mutu da me kake aikatawa da kana jin ka sallah a kan lokacin kutsarin ta alaysa kan alim ta shi ba ka san anna jibrila an ce malaika jibril wato jibril dai mun sani shi ne malaika da sabon Allah kuma wannan sunan nashi jibril jibril don farkon yana da abu ilu yau kuma yana da Allah kamar yadda yazo a hadisi da tace a cikin sahih Bukhari da zamu karanta cewa ni in ka ga shi wannan wani ko ilu din yana da Allah sai sa zaka da sunayen sa malai ko da yawa da ilu ne ke tarewa to ilu yana da Allah kamar can Isra'il kaga Isra'il shi sunan Yaqub ko Isra'il yana da Abdu ne ilu ne yana da Allah wannan haka hadisi da tace ga wannan kace a Bukhari ya tabbatar da shi to a dan sabon Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma sai ya sauka ba sallati sallatu sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla an ce wannan saukar nashi ya faru ba shagarin ranar da ke Isra'i da Mi'raj bayan an kawo sallatu ba shagari sai aka zo kuma a yi ta a duniya practical sai ya sauka sai lokacin da za a yi fara zuwa ya salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ya dawo lokacin da asali ya salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ya dawo lokacin da kuma ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya yi ikhtisarin ayyin nas hadisin ya zo ta hanyoyi mabambanta a wasu daga cikin hanyoyin hadisin sun tabbatar da yadda abin ya faru abin ya faru amma na biyu wato kamar yadda zamu gani shi ma dai har yanzu a cikin mawaka maliki ma hadisin zai zo wato ya sauka ran farko sai ya salla farko farko lokuta wato ana yin zawali mun san zawali da rana ta shige ciki ta hade komai ta ta daga wannan hadiye wanda wajen ta karkace da tsakiyar sama ke nan shi ke nan lokacin azahar na farko ya shige to ranar farko a wannan lokacin ya salla sai kuma ya sallar da asar daga lokacin da kuma komai ya kai tsawansa da ta sabani a nan ranar malikiya da shafi'iyya to amma dai za mu zuwa nan bayani lokacin da kuma komai ya kai tsawansa sai ya sallar da asar sai ya sallar magriba lokacin da rana ta fada tana fada sai ya sallar isha'i farkon lokacin da shafa ya kubiya wato shi ne wannan kumra din ba ba ya fi yin faru ba dan jajen da yake fara kacewa kafin kuma gari ya duhu gaba daya wannan kubra din yana kacewa ko sufra din sai ya sallar isha'i a wannan lokacin sai ya sallar asuba da kharas ba dan cin lokacin da duhu duhu ranar farko ranar da sai ya sallar asar lokacin da yake komai ya kai tsawon su ya sallar asar lokacin da yake komai ya kai tsawon su sun biyu ya sallar magriba a lokacin da ya sallar isha, ya sallar isha a lokacin da gari ya yi ko kuma lokacin da zulmul dare na farko ya kare, ba ta lokacin da sa'atu min al-layl, malamin sun san sa'atu min al-layl da ana yin cewa zulmul dare na farko ya kare, ya sallar isha, ya sallar asuba da isbali a lokacin da gari ya dan fara bayi, ba ta lokacin da tana cin akan ba za ka iya ake gina da wani sai shi shi ma bai na habai waqtun abin da yake tsani wannan lokacin da yake shi lokacin sallu ba ta salla ana ta aika tsakanin wannan anan wurin malamin shi ne malamin da yake yawa kamar yadda muka sani a sallolin da wannan su ne ba ta bani amma dai ba san aiki ba da mu akai shi kaddamar ta su a farko shi ne aka fi so ko jinkirta su ko ko a ka yi a ka iya in dai cikin lokacin to ba da kai wannan da ya kuma ne ke in ga ne ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ku shi ne ku ku so yi wa aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yin sallah da cikin Bukhari ne ya ce yin sallah a farkon lokacin to farkon lokacin da ana sai malaka su saboda ga ne ka gaskiya mun cewa jinkirta wa ne to mun sai da shi yana nan Bukhari da Muslim da kuma Allah da mun dan kai kwana da shi kuma Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah har sa'a da jini ya tafi sahabbai da su ko me ya faru da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce inna hadha waqtu rabbika da anta shaqqa alaikum yace wannan shi ne lokacin da cikin ta da rabbin ya tafi wanda ake ya ce su sulai wanda ake ya ce ba mai su sulai har su sulai da kusa da jawa da kamar da yasa a ce karfi goma da wani abu kusan sha ya ce wani nan shi ne a yi lokacin sa da ba da karfin karanta wa kuma to shi kuma asuba duka kauye bai zo wasu hadisai sun zo sun nuna takli da ita ya bi wasu hadisai sun zo sun nuna asuba da ita ya bi sallan asuba yanayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana lokacin sallan asuba ya yi al-bilal ya rasulullahi ta kira da yaji afrit jinkirta dan bari rana za mu ce dan kare ya ƙara zuwa ya ce upgrade upgrade haka har dai sai da a ƙarshe ya ce wani da shidda ta harfi min kalli jahannam fa abin bi salati da shidda ta harfi wani waya abin bi salati da shidda ta harfi fa inda shidda ta harfi min kalli jahannam ya ce ku dan bari ƙarfin ranar nan dan kare sannan ku sallan azhar saboda adadin zafi da kumfashi jahannama ne ba a san ai sallah a lokacin da rana take da karfin zafin ta saboda haka to amma ba ko ina ne da karfin zafi ba ba su garo ba su karfin zafi to har kuma wani so da wani lokacin yanayi da ba ni wannan karfin zafi saboda haka malamin su ce abin da ake so shi wani ba ni malamin su ce ma idan sallah ka zahar da asan idan mutum shi kadai yake ne in kaddamar da wani kuma an wani ba su amma idan a ja masallaci ne na jama'a da cutar jami'an na wanda yake tara mutane a yi sallah ba abin da ake so shi ne a jinkirta shi kaɗan daga farkon lokacin shi haka sallar da asar sallar magriba shi kuma lokacin sa ɗaya ne sallah ana ta aika a tsakanin wannan a nan wurin malamai sun yi malamai da yawa kamar yadda muka sani a sallolin nan wannan su ne ba ta bani amma dai ba san aiki ba da mu akai shi kaddamar da su a farko shi ne aka fi so ko jinkirta su ko ko a ka yi ba ka iya in dai cikin lokacin to ba da kai wannan da ya kuma ne ke in ga ne ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ku shi ne ku fi so yi wa aiki a wurin Allah subhanahu wataala ya ce yin sallah da cikin Bukhari ne ya ce yin sallah a farkon lokacin farkon lokacin ta nan sai ma da cikin ka saboda ga ne ka gaskiya mun ce wa jinkirta wa ne a wani sai da shi yana nan Bukhari da Muslim da kuma Allah da mun dan kai kwana da shi kuma Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki sallah har sa'a da dai ya ce sahabbai da su ko me ya faru da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce inna hadha waqtu rabbika an tashqa alaikum ya ce wannan shi ne lokacin da ake kirta da rabbin ya ce wanda ake ya ce su sulai wanda ake ya ce ba mai su sulai har su sulai da kusa da jawa da kamar da ya ce karfi goma da wani abu kusan sha yace wannan nan shi ne aikin lokacin sa da ba da karin karanta mu ba to shi kuma asuba duka kauli ne su zo wasu hadisi sun zo sun nuna taqlid da ita ya yi wasu hadisi sun zo sun nuna asuba da ita sallan asar yanayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana lokacin sallan asar yayi an bilal ya zura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin dan jinkirta dan bari rana za mu ce dan kare ya ƙara zuwa ya ce abin haka har dai sai da a ƙarshe ya ce wani da shiga ta harbi din fayin jahannam fa abin bi salati tashtadda har wani waya abin bi salati tashtadda har fa in shiga ta harbi din fayin jahannam ya ce ku dan bari karfin ranar da dan kare sannan ku sallan azhar saboda tsananin zafi da ku bashi jahannam ba a san aisa ta a lokacin da rana ta ke da tsananin zafin ta saboda haka ba ban ba ko ina ne ke tsananin zafi ba ku ga ruwa ba da tsananin zafi to har kuma wani so da wani lokacin yanayi da ba a yin wannan tsananin zafi saboda haka malamai suka ce abinda ake so shi wani hikima ne malamai suka ce kuma idan sallan azhar da asar idan mutum shi kadai yake yi in kaddamar da wani kuma wani ba su amma idan a ja masallaci ne na jama'a da cutar jami'a na wanda yake tara mutane a yi sallah to abin da ake so shi ne a jinkirta shi kadan daga farkon lokacin shi haka sallar da asar sallar magriba shi kuma lokacin sa ɗaya ne da wannan shi ne hikiman da fa daga tahiyatul masjid kun sani suna ji mika sallah kafin fadawar rana makruhi wato daga sallar da asar zuwa fadawar rana amma da rana ta fada ya halatta da lafiya da rana ta fada ya halatta da lafiya to a nan jiya san sabani da kana kalma imam malik sai ya ce shi bai ga yadda za a yi lafiya kafin magriba don me domin daidai lokacin da zai isa a yi raka'a a kufur nan shi ne kadai misalin ta saboda shi kuma ka'ida shi ne idan farilla da nafila suna tare to dole ka kaddamar da farilla a kan nafila saboda a mazaban shi sai ya ce bai halatta a yi nafilan magriba ba duk da la'abin ijma nafila ya halatta da kamata ba na dama abin da ya hada nafilan shi ne tsakanin da annabi ta fada wa rana amma idan ranar ta fada abin da ya bata magana shi ne sallar magriba sallar magriba da lokacin da zai yi wancan ma idan take shi wasu malamai ba suka ce a suka dogara da irin hadisin sai na Abdullahi ibn Umar da mun suna kiran sallar magriba sallar isha hadisin da zaka gane cewa asha qabla isha to ana kiran sallar magriba ba sallar isha ba daga baya ne sai kiran sallar isha sallar isha amma mafi shaharar sunan sallar isha salatul ajma shine mafi shaharar sunan da azabar sahabbai da tabi'ai salatul ajma ce ita kuma magriba ita ce ake kira salatul isha amma wasu masu yace mata salatul isha da awwal da salatul isha da to suka ji to ai sai na Abdullahi kuma ma ana kiran sallar magriba aya har su ci abinci suna cin abinci suna azumi tsaya har su sha ruwa su ci wani abu sannan su zo su sallah to idan ko har suna tsayawa su sha ruwa su ci wani abu ya nuna lokacin yana da tsayi a kadan da kuma har ga yana hadisi sai ga Abdullahi kuma da radiyallahu anhu ma yace al asha qabla isha fa shi ya nuna cewa dai mutum zai iya yayi nafila kenan matukan dai ba abu zai haifar da fita daga cikin wannan lokacin wallahu a'lam bari dai masala ne kuma kawai kuka sani sabanin malamai ba san rahma ne sabanin malaman al'umma a sallar isha'i lokacin ta da farko shine lokacin da wannan sufura ne kamar yadda kuka ce ya gaci wannan jajjan da ke sama shafa ke nan a ko da yake lokacin da aka fi son a yi ta idan masallacin jama'a ne to shi ne lokacin da ba shafak kawai ya bace ba lokacin da har farin ma ya bace ba ta baya su ta san akwai shafakin yana da hawa biyu akwai kore kore ni yaro yaro sannan akwai fare to farin shi ne in ya bace ga gide to to a fi son a bari gidan gidan gido kamar da yanzu a ce dan karfe ta saura haka irin wannan lokacin to shi ne lokacin da a masallacin da jama'a ke sallah aka fi so a yi sallah shafi to amma ko lokacin ke yana kinci dadi a mazhabin malikiyya da shafi'iyya da hanbaliyya lokacin tana kinci dadi har watan yana kinci dadi har sulusun layin farko dai bisa hukun dare na farko duka lokacin ta amma lokacin ta na tsauri kuma yana tafiya har asuba ai lokacin da alfijir zai ke to lokacin sallar isha ne na tsauri a lokacin ta a wurin wasu malamai masu cikin malaman hadisiya da wasu malamai suna ganin a lokacin isha'i yana yin tijari har bismin layi kuma duka hadisai sun zo wanda suke nuna wannan kamar lokacin lasar ne shi ma akwai hadisai wanda suke nuna cewa lokacin lasar yana tafiya har lokacin fadawa rana wani gidi malamai sun ce wani yana lokacin lokacin daruri ne to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce za mu karanta shi a gaba yana cewa man adraka raka'atan min as-subhi qabla an yadhu'a al-fajr faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan qabla an yadhu'a ash-shams tadhu'u ash-shams afdal faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan min as-asr qabla an tadhu'u ash-shams faqad adraka al-asr wa ta wanda yake yi raka'a daya a ciki yana nan a cikin mafama ne za mu karanta shi ba jama'a wanda yake karanta riski wa ta raka'a daya a cikin asuba kafin rana ta fito shi kenan ya sami sallar asuba wanda ya riski raka'a daya a cikin da asar kafin rana ta fada ya yi sallar asar a cikin lokacin ta wanda ya sa wasu ke gani cewa lokacin ya tallu wasu ke gani wata matsalar cewa da yake har yinwa ya kai su biyu wannan shi ne mafi shahara amma akwai matsaloli da dama a kan ainihin muhtarin sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma duka ingantattun hadisai sun tabbatar da su a kuma dai alhamdulillah akwai hadisai da yawa da mun fadi ba a yanzu insha Allah wasu hadisan za su taimake mu cikin tuna mana su to Allah ya hada mu wannan hadisin ya kawo daya daga cikin ranar sallallahu alaihi rasulullah ya fadi cewa a rana ne kuma ya fara faruwa domin wannan yana daga cikin fiqhul hadith wanda Imam Bukhari da Imam Malik suke dauka wato ba dole za su kawo hadisi sai su kawo shi a gaba da yasa sai ne ya kawo wani sashin hadisi domin shi ne yake bukatar munasabar wurin abin da yake bukata ke nan fa qala Umar ibn Abdul Aziz sayyidan ma tuhaddith bihi ya Umar yace ka kula da abin da kake fiki ka kula da abin da kake fada awa inna jibril huwa alladhi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salat kana sun ci malaika jibril shi ne tsayar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya ci shi da lokacin da ake salloli qala urwa wa ta shi ya ta habibta sayyidina umar ibn abdul aziz yana dauka wani ijtihadi ne a wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi shi to raga shi yasa da jin jirgin bin dawo ya dauka to duk akwai sunna a cikin lokacin yace a ai malaika jibril ne wajen abu ne wanda yake tauqifi daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya tsayar da wannan lokacin a matsayin lokacin sallar da aka fi halatta a cikin sa daga wannan lokacin har wasu malamai suke ganin amma aka bari mutum da gangare mutum daga wannan lokacin to ba ma biya ba zai biya wannan sallar ba saboda duk a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne taba jinkirta sallah ya fita daga lokacin ta haka nan abdan ba sai dai da wani hikima saboda akwai da al'umma abin da za ta yi idan hakan ya faru a wani albacci ya har gari ya bayi rana ta fito ko makamancin wannan suke zama an rama sallah amma ba wai haka nan da gangar a bane har lokacin sallah ta wannan babu shi a cikin sunna da ta faru a da sanin za ka san sunan ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu mutuncin shi a sunna shi yasa ake sabai wasu ke ganin zai rama amma kuma yake cikin kwari sai ga ai ba ma rama wanda ya karbi rama ai gangancin shi yayi yawa to idan mutun ya rama sai ya ji kamar ai an dauke laifi to haka da Allah ba a قال عروة رواه مسلم يتي كذلك كان بشير بن ابي مسعود الانصاري محدث عن ابي يتي حق بشير بن ابي مسعود وات شي بشير بن ابي مسعود شي ما تابعي اما ان ابي شي في زمان من زمان الله صلى الله عليه وسلم وات ينا جاهل زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سرا كان في تابعي اي من يتي حق اي وجه حديث دك بابن شي ابو مسعود الانصاري قال عروة روى ابن الزبير يقول ولك حدثني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تغرب روى ابن الزبير يقول سيدنا عائشة يا ابن الله صلى الله عليه وسلم تابع شيئا lallai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar asar tun rana na cikin tarihi ta wata tana ganin rana a cikin daki wato yake yanayin dakin ta radiyallahu anha inda yake fuskanta yana fuskantar barayin da wato ana ganin rana ta a wani daki ranar gashi ana ganin shi a cikin daki tun kafin ya dauke ya zama ba a gani duk gaba da dakin ya yi ba kauka an tazhar wasu malamai suka ce a kauka aliyya sahara ne wato tazhara da yake yana da ma'ana yana da ma'anar bayyana ba shi yake yake a nan ba yana da kuma ma'anar daukewa daukaka ko ba masallahu an yazhahu ko masallahu lahu nafara ko masallahu an yazhahu ko ana ba za su ba su da kikon su iya dauke shi to a nan shi ne ake bibiyar wannan tazhara din ta kafin a daukar ba ta aluwa ba ta ta daga ya zama duk wurin ya zama bibiya ba a ganin wannan asarin rana wato wannan shi ne yake daidai lokacin da irin abu kai so biyu din sai wuce a yanayin yadda dakin ka ta yi wannan ba da wasu kace a kabla aliyya sahara ba ta yi sahara kai kafin iluwa ya bayyana ya zama sun amba daga man sahara a nan shi mafi shahara cewa na bayyana ne suka ce to abin da ake nufi kafin iluwa ya bayyana ne ya zama ya rufe ko ina a cikin dakin وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابا بن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد ان اسفر ثم قال اين السائل عن وقت الصلاه قال ها انا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت a wannan hadisin an dace shi ga yaya laifi ne kamar yadda aka saba da Imam Malik shi kuma ya rawaita daga Zaid ibn Aslam Zaid ibn Aslam ɗaya daga cikin manyan tabi'ai malamai Imam Malik radiyallahu anhu wanda yake Imam Malik ya rawaita hadisai sufi 500 daga wurin sa a cikin Muwatta Malik a shi kuma ya rawaita daga Abu Yasar Abu Yasar shi ma tabi'i shi ma ba sahabi bane a abu abu ya sa shi ma tarihi saboda haka wannan hadisin ya zama mai kenan ya zama mursali ko ya zama mursalin tarihi domin wannan hadisin da wannan lafazin ba wani isnadi wanda ya furta riwayar abu abu ya sa wanda ya zo da shi muttasili marfu' ba ta dukkan shi a mursal yake zuwa ba wani inda abu abu ya sa yake ga sahabin da ya gaya mu wannan to amma akwai mafi bayan wani hadisin ba ta wurin Abu Abu Yasa wanda suka zo suka musnadai mutasilai amma dai ta barayin Abu Abu Yasa murma mursali yake zuwa wannan shi yake nuna mana kuma ga ban bayar da wannan hadisi ke kana ga ta za a ce da a ce hadisi mursali za a ce ne ko hadisi mursali ne tare da mun da ce da Allah ya ce da ke to amma ba yana da shi kenan wato an gama magana mun ce na a mun na kalci magana ibn Rajab da Al-Baji shi ma ga wannan magana mun ce wani kai rantsuwa da sai ku ce wani abin da ke cikin Qur'ani ka tace ne gaskiya ne to kuma gashi yanzu mun so mun fara aje da ne mun so da tabi to mun so da tabi ne ba ta maganar ne masu tsawo akan shi hadisi mursal ya ya maka ba ta san ne amara da shi farko wanda ya fara cewa ba za a yi amfani da hadisi mursal ba ne Imam Shafi'i amma kafin Imam Shafi'i Imam Shafi'i ya haife shi hijira shekara 150 wata kaga an daɗe ko sai Imam Malik ya shiga a shiga da wani abu ko fati lokaci kafin Imam Shafi'i duk malaman duniya suna amfani da hadisi musulmi duka kuma duk da tabi suna musulmi da hadisi musulmi su ce tabi ya ce manzan Allah ya ce in dai tabi ne na zika ne dalilin da yake ba su ita sabi kuma suna da yawa wannan lokacin akwai dalilin da dama su sabi mun san kan da ban umayya suka kai ma da kuma tawajju su kin hadisi aka ce daga misali wurin wasu daga cikin jirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yasu to ana tawajju su in dai misali wanda ba su ba gwamnati ba ta su bace abu ne wanda yake babu to kaga duk hadisin za a waita daga wurin jirin su wani lokaci kamar sai na hasan basai in zai rubuta hadisi daga wasu daga cikin dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman su wanda ya karɓi hadisin su sai ya ce kana rasulullahi yana so rake cewa ne ya gaya mashi cikin dan gidan ya zama da hukuma to haka irin sa ne musayyab ka'ida ne shahar kiyama a wurin malamai ba su yi musulmi ba ta dinsa ibnu musayyib yayi sai to kawai hadisi ne gantacce in dai aka ce wannan hadisi sai ibnu musayyib ne yayi sai kawai ake da hadisi ya gantace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai ala kulli hali wato mursalanta ne ai manya da mursalai a zamanin har zamanin Imam Malik ba su da wani iskar suna daukar hadisi musnadan mursalan to da su lokacin da lokacin su wato ba a yi bi shahara ana wa manzon Allah kariya ba kuma kamar yadda muka sani Imam Malik a Madina yake rayuwa garin da anan ne hadisi aka assasa shi a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisan to da ga nan garin din abaru ya sa mun yake dai daga cikin manyan tabi'ai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har cikin sahabbai ma suka rubu wurin tabi'an su dauki ilimi cikin sahabbai sai Imam Ibn Abbas yana da hadisan da ya roƙe su daga wurin wasu daga cikin tabi'ai an sha tambaya sai Imam Ibn Abbas na cikin wasu masaya ya ce mutum tambayi wani ya fi sanin wannan masalan tabi'i ne ba sahabi ba ne to wannan kewa dai ba ai din a cikin amriya ne din a cikin masajin na mawari da sauran su akwai tabi'an da sun shahara sahabban da kansu suke i'ana cewa a je a tambayi irin wadannan tabi'a sun fi sosai wani kuma ya zo ya tsaya sanu wani daga cikin tabi'ai yana kawo magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka yace duk da mu aka yi wannan abu ko yace amma wallahi ga bidiyon su saboda haka lokacin tabi'a watan dukkan alittattu ne sun faɗi magana ba wani wanda yake da wani mithqala habbatin min khardal da shakka a cikin magana Allah ya bamu lokaci wani lokaci za mu magana akan shi musalin hadisi da hukuncin hujja da shi da dogara akan sa da sauransu da yazo ya tambaya wato anna rajulan qala annahu qala ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rajulun ne ban san wane ne ba akwai ilimi na tasbihu wal kubijima wato gano wane ne mutum da ya zo yayi abu kaza to har al-hafiz ibn hajar al-asqalani wanda ni dai a sani na wannan malam ban san mutumin da ya bibiyi irin wadannan mubhaman a cikin hadisai ya zafuro ya gano waye waye ba kamar al-hafiz ibn hajar to amma har shi kansa ya ce bai san waye wannan jan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an waqti salati subhi sai ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye lokacin sallar subhi sai sai na rasulullahi ya shirye da amsa mishi anan wurin malamai suke cewa ya halatta wasu an sami shi kai saboda lokacin sallah ne wani abu ne yake bada wanda a ka'ida bai halatta in ka san amsa a cikin bai ka san wa nan tata ba in abu ya sha ibada mutum yanda zai gyara farko aini to amma daga shi ne ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada amsa ba ya ce kinsa har lokacin asuba yayi malamai suka ce Allah ya sanar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa da shi da mutumin za su rayu har mutumin har bayan kwana biyu masu zuwa mutumin ya gama daukar karatun da aka koya masa da duk ba dan haka ba ai ya waje ba misali ka ba mutum ilimi kamar ni ne ko gani ba da dole ka faɗa mutum nan da idan baka san kila kuna tashi kamar duniya ba ba kana tabbas da za ku kai gobe amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi cewa za su kai gobe da jibin saboda ya jinkirta karatun da mutumin ya dauki karatun a aikace wannan haka sahabban manzo Allah duka suka dauki karatu kullu sai ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karatu su dai ina yawan fadin wannan yana musu iskan amma hakika ne su karatu su ba wai yawan tsara littafai ne da sauran su da ilimi a duk ba su habin da za su kuma cin shi wannan Allah da wani ya gaya masa ba ba musu da irin wannan karatu ko ba da sallah na wani ba su sani wallahi ba karatu su make ne in ka ce farlan da lula na wani zai ce maka kawo ruwa ko maka yadda manzon Allah ya dan shi karatun shi na kiri-kiri ne a gaban sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aka kai ne yanzu da ayi a gaban ka ka gani ba kake buƙata a shaba ka theory ne kaza 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 dai har ga kuka ganin kaman dai gashi kana ganin amma su kawai da ka zo ka zan su da ainihin yaqini suka yi karatu wato sun gani ne ke kiri-kiri sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yi sai suka yi sallu kamar ra'aytu musalli khudhu anni manasikakum ko sun kalla ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji a gaban su sun ga yadda ake yi dan ba dan ba su ga yin haka ba ruwan su da garu ko nan haji da ba da kaza da kaza ba da haji da ba da shi ba haji duk wannan su a ga su a ga su sai wanda ko shi ne mafi girman karatu ba a ci a ga wani karin magana na yaran China yana cewa hoto daya yana ba da karatu da kalma tun kuma za su ya bayar ba ko to wajen abin da ka gani da idan ka guda daya inda sawara maka shi za a yi dindo da bayani da takarda to sai a kalma 100 ana son a sawara ba a ke ganin shi ba to su da idan su suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wannan abubuwa su zo a ga suka ga mafi ilimin halitta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah sai ji ke da wannan dan daga mun lokacin kiyaye garu ne yazo bai gane ba lokacin ba tan wannan ko wanda lokacin da manzon Allah ya faɗa kenan ko ba haka bane sai a jira lokacin ne a koya mana a aikace saboda haka lokacin da yayi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ranar farko ya zo ne lalashi watan lokacin da alfijir yake to da dan duhu kafin gariya waye yake tabayyunin wane ne anan wane ne anan sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sallama su a wannan lokacin washe gari kuma sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi kinta sallah har sai da aka dan sami isma gari ya dan fara yayi sannan ya sallah asuba ina mai tambaya a kan lokacin sallar asuba ya ce haka da za a yi rasulun lahi gani nan ya ce to ma bai na laini ya kanta wurin ibadanta duk lokacin da ta kara killace kanta to duk lokacin da ibadanta ya zama mafi kafuwa a sai da suna Aisha kamar yadda muka sani za mu karanta a cikin Bukhari yana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da mata suka samar suka fara wato na bid'a a wurin zuwa masallatai da abubuwa da dama dai a wancan lokacin da ya hana su halartar masallaci wannan ma malamai suka ce yana nuni ne da cewa har yanzu dai wannan yana nuni zuwa ga asalin wannan hadisin cewa sallar mace a gidanta ko a cikin ɗakinta shine mafi fiti gare ta akan sallanta a masallaci amma ba laifi bane ba a hana ba illa dai abin da aka fi so kamar yadda yake kan namiji shi sallar shi kulle in yayi a cikin jami'i ya ga ba shirye a gida su ba masallacin kuma na mata shi ma ba laifi su yi a watan su sami liman ya rika limantansu su sami limami ya rika limantansu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka sani sai da tuna Ummu Sulaimi ta taba gayyatar shi da ita da mahaifiyarta da ayyanta suka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya limance su yi musu sallah a wani wuri wanda za su maida wurin wurin sallah a cikin gidansu kuma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah wasu suke ganin cewa ba ma sallah kawai ta yi ita kadai ko ta sa wani misali suna da wani yaro ko wani wanda yake cikin muharraminsu ko wani wanda yake baya gari kamar sayyidina Abdullah ibn Maktum wanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi yana limantar wasu daga cikin mata to ba laifi bane ko a ce wasu a ganin su saboda wani hadisi da Ummu Warak al-Ansariya ko da ke wannan hadisin malamai gaba ɗayan su sun ta ga ta hadisi ne da yake ɗinta ita kadai mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini ya yarda mata ta limanci mutanen gidanta wannan abu ne wanda yake bai ta da shi wannan shine abin da malamai suka fahimta dalilin fahimtar su da haka kuwa shine sahabbai su sai da tuna Aisha da sauran sahabbai masu girma a wurin Allah sun rayu shekaru da yawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu wata daga cikin su ta limanci mata ba wanda yana cewa wancan umurni ne da yake da Ummu Waraka kamar dai wancan hadisin shi ma na Bukhari ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu umurni su shugaban limantar da ɗayan su ga limantar da yaro karami a cikin su wanda bai bi shekara 6 ba kaga wannan shi ma wani abu ne wanda yake da so a wannan lokacin bai halatta ba mutlakan kamar yadda muka sani a ce yawo dan shekara 6 ne limanci al'umma to amma kasancewa wani abu ne da manzo Allah yake bai so shi kuma da kasancewar yanayin karatu a lokacin ba wanda yake da alqur'ani ko da sura ɗaya sai wannan yaron shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni fiqhu na biyu da za mu cira daga cikin wannan hadisin shine watan fayansariqu nisa'u mutaraffi'atin bi murutihinna watan mutalaffi'atin afwan wani riwaya mutalaffifatin duka ya danganta wani lafazi ne zo mutalaffifatin wani ya zo mutalaffi'atin duk ma'ana ɗaya ne wato dai suna lullubi a fiqhu na biyu shine kamar yanda al-Imam al-Baji shahararren malamin nan na mazhaban Malikiyya malamin hadisi na kasan wato al-Maghrib al-Arabi yake cewa wannan hadisin yana nuna mana mata a zamanin manzon Allah ba su sani kali domin an ce mutalaffi'atin bi murutihinna ma yu'rafna min al-ghalasi ba min al-niqab ba a sanin wace ce wannan saboda duhun dare
kaga da suna sa rikabi su rufe fuskan su to da ba duhun dare ne zai hana a gane wannan wance bane wannan wance ce ba da rufe fuskan su da suka yi ne zai hana a gane yace to wannan hadisin yana mana nuni da cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata suna rufe kansu ko kullul mu'minati yadunna min ansarina menene yake cewa ya tribna bi umurihinna ala jiyubihinna ko wal yadribna bi umurihinna ala jiyubihinna abinda addini ya umurne shi shine su lulluɓe kansu su daura mayafin su wato mayafi wanda yake shine umur aka ce umur ko khima shine gani amma ne lulluɓe jiki gaba ɗaya ba na gayu da aka yi yayin shi ba yanzu to lulluɓa shi gaba ɗaya tun daga saman kai har ya sauka zuwa ƙasa wannan shine koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ما يعرف من الغلس شفكه نقوكم لذا كان اتراد اجتماع من الحديث شيني التقليس بصلاة الصبح خير من الإسفار بها وأفضل من الإسفار بها واتنين صلى الله عصبا تثورا دهو دهو داري واتكارن غريا كما وايوا كما يندموك تي التقليس شيني فرقا الفجر أي صلى الله عصبا شيني مفي تجنتا ميموكوين إسفار جدا أبند أكي نفي دا taglis anan gurin kamar yadda zamu gani a cikin hadisi mai zuwa ba yana nufin cewa yin sallar mutlaqan bane yana nufin fara sallar yana nufin fara sallar ne mace shiga sallah a cikin lokacin taglisi alaba shi kuma ko da yaushe ka gama wannan kamar yadda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yake fadi yana sallar asuba yana sauke suratul waqara a raka'a daya kage ce mishi gari ba zai waye maka yace to ai garin ya waye ranar ta fito ta gani ina sallah ya fito ta same ni a kafali saboda haka wannan kamar yadda zamu gani a hadisin da yake biyo mishi a ba abu ne na hani ba cikin addini wannan kuma shine mazhaban jamhurin malaman fikih watan Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa da Nu'man da Imam Malik a farko da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal gaba ɗayan su sun tafi akan cewa taglis da sallar asuba yafi isfar da ita wato yinta a cikin farkon wannan duhu-duhu yafi yinta a lokacin isfar ko da yake kamar yadda muka ce a karatun da ya gabata mun yi magana akan sauran salloli wato wasu sallolin jinkirta su kamar sallar isha'i kamar sallar azhar ga wanda suke yin jami'i jinkirta su kaɗan yafi yin su a farkon lokacinsu wasu kuma yin su da wurwurin farkon lokacinsu shi yafi kamar magriba kamar la'asar kamar asuba da ya zo a cikin wannan hadisin wallahu a'lam wa haddathani malikun an zaid ibn aslam an ata ibn yasar wa an busr ibn sa'id wa an al-a'raj kulluhum yuhaddithunahu an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raka'atan min as-subh qabla an tatla' ash-shams faqad adraka as-subh wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghrib ash-shams faqad adraka al-'asr wana hadith arwa yace shi ma dai daga yahya ibn layth din dai daga imam malik daga zaid ibn aslam shi kuma ya rubuta daga ataqu ibn yasar kuma zaid ibn aslam har yanzu ya rubuta daga busr ibn sa'id kuma har yanzu dai zaid ibn aslam din ya rubuta daga a'raj dukan su dai sun rubuto daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa man adraka raka'atan min as-subh man da ya riski raka'a daya daga sallan asuba qabla an tatlu ash-shams kafin rana ta hudu faqad adraka as-subha hakika ya sami sallan asuba man adraka raka'atan min al-'asr wanda ya riski raka'a daya daga sallan al-'asr qabla an taghruba ash-shams kafin rana ta fada faqad adraka al-'asr hakika ya sami sallan al-'asr to wannan hadisin malaman mazhaban Shafi'iyya da malaman mazhaban Hanafiya sun gina wasu fatawoyi da suka yi a kan shi ko da yake wannan hadisin baya nufin zahirinsa domin ainihin zahirin abin da lafazin ma hadisin yake nufi watan wanda ya raka'a daya to shikenan yayi sallar zahirin lafazin abin da yake nufi nassi kararradin ana fatan an fahimta nassi kararradin abin da yake nufi wanda ya raka'a daya shikenan sallar ta samu yayin ta amma ba abin da nassin hadisi yake ne ba kenan sannan har zahirin da ake fahimta kuma daga nassi shi mafhumin nass ne shi ma mushkil shi ma yana da iskal menene iskalin sa wanda ya riski raka'a ɗaya daga asuba kafin rana ta fito, wannan ba matsala, kowa ya san haka. To amma wanda ya riski raka'a ɗaya da magrib la'asar kafin rana ta fada, ai abin da muka sani ne a hadisin da ya gabata, lokacin la'asar ba lokacin fadawar rana ba ne, kamar yadda zamu gani a hadisin da zai biyo baya ta yasirar rakib na wa farsakhaini aw thalath, lokacin karewar lokacin la'asar shine a lissafin watan lissafin inuwa, shine lokacin da inuwan kuma ya kai tsawansa sau biyu, a lissafin zafin rana da duka guda biyu ababen lissafi ne, ko kaga lokacin sallar asuba an ɗauke shi ga lissafin gwargwadon haske ne da duhu da hudowar rana, lokacin azahar akan lissafin shi da zafin rana shine zafin manzo Allah ya ce abridu ko abrid abrid abridu lissalati min shiddatil harri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, kaga wannan maganan zafin ta ne, haka kuma a ce wa shamsu baydau nakiyya ko wa shamsu safiyatun, kaga an lura da zafin ta ne, a lokacin da kuma mizillu kulli shay'in mithlahu wa zira'an ko kaza, shi kuma an lura da motsawan ta ne. To idan an lura da zafin ta lokacin sallar azhar, la'asar yana karewa daga lokacin da wannan farin na rana ya kare ta zama gaba ɗaya, kaifinta ya fi gaba ɗaya babu saura, tun kafin fadawar rana kila da kusan awa ɗaya kuma haka ke faruwa ko fiye da awa ɗaya. In an lura da inuwa ne, lokacin da inuwan komai ya kai tsawonsa sau biyu, lokacin ne lokacin wasan muna maganar muhtari ne, to kaga dai duka wannan yana nuna mana cewa muhtarin la'asar baya farawa, baya cikin gab da fadawar rana, baya cikin misalin la'asar tsakanin azhar. A dalilin haka malamai suke ganin wannan hadisin lafazin shi da zahirin shi da mafhumin shi ba a kan shi aiki ya taba, aikin malamai wanda kuma hadda Imam Malik din yana kan cewa lokacin la'asar yana karewa lokacin da inuwan komai kai shi sun, to amma muhtari barurin la'asar yana tafiya har zuwa lokacin da rana za ta fara, so daga wannan hadisin kila yana nuni ne zuwa lokacin sallah na dhuhr. Wallahu a'lam. Man adraka raka'atan min as-subhi qabla an taghrib ash-shamsu, anan dai kamar yadda muka ce wanda ya riski raka'a kafin rana ta fito, ya fara sallah sai rana ta fito mishi yana cikin sallah, shikenan ya sami sallah a cikin lokacin ta, ya fara sallah ya rike yana ta sallah har rana ta fara da idan da sallan ba, in ya sami raka'a daya, abinda ake nufi kuma da samun raka'a daya shine samun ruku'u, kamar yadda muka sani ko malamai dai sun yi maganganu da yawa akan samun ruku'u shine samun raka'a ko ko a'a samun raka'a gaba daya ko ko a samun takbiratul ihram, haka dai duka dai an yi maganganu da yawa wallahu alam, amma dai abinda aka tafi akai shine daidaituwa a ruku'u, ko da sun yi sabani wasu za su ce idan liman ya riga ya taso, ko da ya taso yana shirin taso ya yi kabbara ne ya daga wa, in kai kabbara kai ruku'u ka taso to ka sami raka'a, wasu kace a'a da liman ya motsa zai fara tasowa dai mutun ya riga ya rasa wannan raka'a. Wallahu a'lam. Wa hadathani an malikin an nafi maula abdullahi ibn umar anna umar ibn al-khattab kataba ila ummanihi inna ahamma amrikum indi salat faman hafizaha wa hafaza 'alayha hafiza dina wa man dayya'aha fa huwa li siwaha adya lima siwaha adya, ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون سن أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس وغربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتركة. Za mu dakata daga nan insha Allah.